إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis wacce ta yi daidai da ranar 6 ga watan Rabi'ul Tsani hijira 1443 wanda ya daidai da ranar 11 ga watan 11 2021 miladiya dan ci gaba da karatun wannan risala namu da suna al-usulul thalasa wallafar al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasin mu na 15 a cikin wannan risala har yanzu dai muna cikin al-aslus thani ta cikin asali na biyu wanda yake magana akan ma'rifatu dinil islam bil adilla sanin addinin musulunci da dalilai asalin farko shine ma'rifatul abdi rabbahu bawa ya san wane ne ubangijinsa yanzu mun shiga muna cikin asali na biyu shine ma'rifatu dinil islam dan usulus salasa din kamar yadda muka saba fada asalai ne guda uku wanda yake wajibi akan kowane mutum ya san su to asalin farko shine masaniyar bawa game da ubangijinsa bawa ya san wane ne ubangijinsa asali na biyu kuma bawa ya san menene addinin musulunci bil adillati da dalilai to akwai na asali na uku wanda zamu cin masa nan gaba insha Allah to wajen sanin menene addinin musulunci sai mallan ya kasa mana musuluncin yace matakai ne guda uku martaba uku ne akwai martaba ta al-islam akwai martaba ta al-iman akwai kuma martaba ta al-ihsan mun yi bayani akan martaba ta al-islam tare da rukunan musulunci guda biyar sannan mun gama bayani akan martaba ta biyu ita ce martabatul iman tare da rukunan sa guda 6 da aka yau zamu tashi al martabatul thalisa martaba ta uku ta karshe daga cikin maratibud dinis thalasa wanda ita ce me al ihsan mallai ce al martabatul thalisa martaba ta uku mataki na uku daga cikin matakai na musulunci shine al ihsan in aka ce al-ihsan ma'anansa da Hausa shine kyautatawa wannan rukunin wahidun yace shi rukunin sa guda ɗaya ne shi rukuni ne guda ɗaya ba kamar islam bane wanda rukunin sa guda biyar ne ba kamar al-imanu bane wanda rukunin sa guda 6 ne shi wannan rukunin wahidun ne rukuni ne guda ɗaya wa huwa wanda rukunin shine anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bautawa Allah kamar dai kana ganin sa kamar kana ganin Allah haka zaka bauta masa fa in lam takun tarahu idan baka kasance kana ganin sa ba zaka iya bauta masa kamar kana ganin sa fa innahu yaraka to shi yana ganin ka ma'ana ka bauta masa tare da jin cewa yana ganin ka idan kai baka kasance kana ganin sa ba fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka zamu zo mai karin bayani akan wannan to wannan shine rukunin me rukuni na al-ihsan bauta wa Allah da bin dokokin Allah da kiyaye dokokin Allah da abin da ya shafi haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma kai haka kamar kana ganin Allah idan kuma kai ka kasance baka ganin sa to shi Allah yana ganin ka ka rika ji ka rika shu'uri na muraqaba ko yaushe karka ji a jikinka cewa Allah yana tare da kai yana ganin ka wa dalilu dalilun wannan rukunin ko wannan martaba din inda aka samu dalilin ta qauluhu ta'ala daga fadin Allah ta'ala ne inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suka kiyaye dokokinsa kuma waɗanda su suke kyautatawa wanda suke muhsinun masu kyautatawa suratul nahl ayata 128 wannan kaga wanda suke kyautata aiki suke yin aiki kamar ga Allah nan suna ganin sa kamar suna ganin Allah wa qawluhu da kuma fadin Allah ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim yace kuma ka dogara akan mabuwayin nan mai yarjin kai mai rahama alladhi yaraka hina taqumu wanda yake ganin ka a yayin da ka miƙe a lokacin da ka tashi kana kai kawo cikin abin da ya shafi rayuwa da addini yana ganin ka wa taqallubaka fis sajidin da kuma jujjuyawarka cikin masu sujuda jujjuyawanka cikin masu sajada yau kana nan ana sallah tare da kai nan ana sallah tare da kai innahu huwas samiul alim lalle shi din nan shine as-sami'u mai ji al-alim wanda yake masani a suratul shu'ara ayata 217 zuwa ayata 220 to shi ma kaga anan Allah yace alladhi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka a lokacin da ka miƙe to sai ka rika yin ibadanka da duk wacin mu'amalarka tare da jin cewa Allah yana ganin ka bisa ga imani da wannan aya wa qawluhu da kuma fadin Allah da yace wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan iz tufiduna fi yace wa ma takunu fi sha'ni kuma ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba ko ma ne menene wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma ba za ka kasance kana tilawar wani abu na alqur'ani ba wala ta'maluna amalin kuma za ku aikata wala ta'maluna min amalin kuma ba za ku aikata wani daga cikin ayyuka ba ba za ka aikata wani aiki ba Allah ya ce ba za ku aikata wani aiki da za ku aikata ba illa kunna alaikum shuhudan face sai mun kasance masu wato halarci a kanku sai mun kasance tare da ku muna lura muna kulawa da abin da kuke yi ana rubucewa mala'ikun Allah suna rubucewa if tufiduna fihi a lokacin da kuke kutsawa a cikin wannan aiki wannan a suratu yunus aya ta 61 to Allah ya tabbatar maka da cewa a cikin wannan ayar duk wani sha'ani da kake ciki na rayuwar duniya ne ko wani tilawon qur'ani ko abin da ya shafi ibada ko wani aiki da kake yi ko ma wani irin aiki ne min amalin ko ma wani irin aiki ne to ba za ka aikata wannan aiki mafaci Allah yana tare da kai yana halarce yana ganin ka yana ganin abin da kake aikatawa lokacin da kake kutsawa cikin wannan aikin Allah yana jin ka yana ganin ka to sai mutum ya rika yin aikin tare da shu'urin cewa Allah yana ganin sa dan ya kyautata na kyautatawa ya kuma kaurecewa na kaurecewa dan kar Allah ya ganshi ya kama shi da wannan laifin ina fata an fahimta wannan dalili a Qur'ani kenan sannan yace wad dalilu minas sunnah shi kuma dalili daga sunnar manzon Allah da yake nuna ihsani martaba ce daga cikin maratibuddin al-thalas matakan addini al-thalasa guda uku nan yace shine hadisu jibril hadisin mala'ika jibril المشهور شهررا حديثنا عن عمر رضي الله عنه وندا aka samo shi daga sayyidina Umar Allah ya dade shi قال سيدنا عمر yace بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم yace muna cikin wato kabar kace wata rana muna zaune a gurin manzon Allah mana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin wannan zaman ذات يوم اوانين اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب sai ga wani mutun ya tinkaro mu ya nufo mu ya durfafo mu mai tsananin fararan kaya shadid bayad الثياب mai tsananin fararan kaya ma'ana suturan sa tana farasal kaya wato suturan da yake sanya a jikin sa shadidu sawadi shari mai tsananin bakin gashin kansa baki kirin la yura alaihi afaru safari kuma ba a ganin alamun bulaguro alamun tafiya tare da shi an saba mai bulaguro dai zaka ganshi dauke da wasu ɗan kaya ko ga alamun kura ko gajiya a tattare da shi to babu wa'annan alamun ka ce dai da wurin nan da muka ganshi ka ce nan ya kullo ba tare da yayi wani wahala ba ba tare da yayi wata tafiya mai wahala ba sannan wala ya'rifuhu minna ahadun kun ba wani ɗaya daga cikin mu da ya san shi daga inda ba bako bane da wani ya san shi to muna kallon shi dai hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam har sai da yazo zauna zuwa ga annabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina guyoyinsa zuwa guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wada akaffaihi ala fakhadhayhi kuma sai ya dora hannayensa akan cinyoyinsa ba akan cinyoyin manzon Allah ba akwai masu fassarawa wanda suka fassara da wannan amma ne ya saba da ladabi na almajiri ya saba wa ladabin almajiri ka zo gaban malami ka dora hannunka akan cinyar malami an gane da haka dai kaffaihi anan dhamirin zai koma zuwa ga shi wato mutuma ya dora hannayensa akan me akan cinyoyinsa wa qala kuma yace ya muhammad akhbirni anil islam kaga bai ce ya rasulullahi ba ko wani abu irin dan kar su gano musulmi ne ko kar su gano yayi imani da manzo Allah sai yace ya muhammad irin yanda larabawan kauye suka saba kiran shi yace ya kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil islam ba ni labari game da musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace al islam musulunci an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine ka shaida cewa ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wato qima as-salata sannan ka tsayar da sallah wato tiya zakata sannan ka bayar da zakka wato suma ramadana sannan ka yi azumin ramadana wato hujjal baita sannan ka yi hajjin daki in istata'ta ilayhi sabila idan ka samu wato idan ka samu iko ka samu hanya zuwa gare shi wannan shine mai al-islam kaga anan rukunan su guda biyar suka fito qala sadaqta sai shi mutumin yace ka fadi gaskiya yace fa ajibna lahu sai muka yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayar sa kuma yana gaskata shi bisa ga al'ada mai tambaya yana tambayar abinda bai sani bane kaga in an gaya masa kuma ba zai ce da gaske bane in yace da gaske ne ya nuna kamar me ya san amsar kin qala sai yace fa akhbirni anil iman to bani labari game da akhbirni anil iman fa akhbirni anil iman bani labari game da imani qala sai annabi yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi imani shine kai imani da Allah da malaikunsa da litafansa da manzannansa da ranar lahira kuma kai imani da qaddara al khairin sa da sharrin sa wanda mun yi sharhin wannan rukunin imanin ko a darussan da suka wuce qala yace sadaqta eh haka ne ka faɗi gaskiya qala sai yace fa akhbirni anil ihsan to ba ni labari game da ihsani shine rukunin da muke magana akan sa ko in ce martabar da muke magana akan ta qala sai annabi yace masa anta abudallaha ka annaka tarahu shine ka bauta wa Allah ka ce dai kai kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan baka kasance kana ganin sa ba to shi lalle shi yana ganin ka qala sai kuma mutumin yace fa akhbirni anis sa'ati to ba ni labari game da sa'a ta alkiyama qala sai annabi yace man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il yace masa man mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il yace wanda ake tambaya game da ita bai zama mafi sani game da wanda yake masa tambayar ba mana wanda ake tambayar sa'a bai kasance yafi mai tambayar sa'a mai tambaya akan ta sani ba yana son ya bayyana masa cewa da ni da kai duka mun yi tarayya wajen rashin sanin yaushe sa'ar alkiyama za ta afko qala sai yace fa akhbirni an amaratiha to bani labari game da alamominta qala sai yace an talidal amatu rabbataha alamominta shine baiwa ta haifi uwar gidanta uwar gijiyarta baiwa ta haifi uwar gijiyanta lokacin da muka zo karatun sahih muslim ko wani abu irin wannan zamu yi sharhin hadisin mun taba sharhin sa a baya lokacin da muka zo karatun abun nan arba'un an-nawawiyya wanda suna daga cikin karatuttukan da suka bace daga cikin karatuttukan da muka gabatar to mun yi darussa da yawa ma cikin hadisin shi kadai wajen sharhin sa mun yi majalisai da dama yanzu ba so muke mu yi sharhin hadisin ba an ga ne so muke mu nuna shi hadisin hujja ne akan wannan martaba in muka tsaya zamu ce zamu yi sharhin hadisin sai mu yi sati hudu ko biyar ba mu fita daga cikin shi ba ina ba ta fahimta da haka ba sharhin sa muke yi ba so muke mu karanta shi mu fassara mu yi tarjaman shi sai mu faɗi muhallu shahid a cikin sa mai malamin yake so ya hujja da shi da hadisi shi yasa yace baiwa ta haifi uwar gijiyanta wa an tara al-huffata al-urrata al-alata sannan kuma zaka ga masu tafiya ba takalmi al-urrata ba suturan kirki ri'a ash-sha'i masu kiwon kananan dabbobi al-alata talakawa ri'a ash-sha'i masu kiwon kananan dabbobi dan masu kiwon kananan dabbobi a cikin larabawa talakawa ne to ire-iren waɗannan talakawan zaka ga duniya ta juye al'amura sun canza yatatawaruna fil bunyan sun dawo suna tsawaita gine-gine suna tsawaitawa a cikin gine-gine da a daji suke suna yan bukkokinsu da yan su buga hemar su da heket su yada zango nan kwana biyu su tashi suna bibiyar inda ruwa yake da ciyawa in sai su baro kauye su dawo cikin birane su yi ta gina manya-manyan etage shi yasa yanzu duk in ka zo birni ka samu wani etage mai tsawo wanda ya fi kowanne tsawo tambaya za a ce maka na ba kauye ne mai shi asalinsa dan kauye ne ba haifaffen birni ba ne ko kuma ba asalinsa dan birni ba ne to wannan kai bincike za ka samu hakan to da yayi waɗannan tambayoyin kala sai ya ce fa maba sai mutumin ya tashi ya tafi yansa falabisna maliyan sai muka zauna a tsawon wani ɗan lokaci faƙala sai ya ce ya umaru annabi ya ce ya kai umar a tadri mani sa'ilu shin ka san wane ne mai tambayan nan kuwa ƙultu sai yana umar ya ce sai na ce allahu wa rasuluhu a'lam allah da manzonsa su ne mafi sani ƙala sai ya ce haza jibrilu wannan da ya zo nan ya tashi nan mala'ika jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum ya zo muku ne don ya sanar da ku addininku wannan hadisin ya ce rawahu muslim ya ruwaito shi wanda shi ne hadisin farko a cikin sahih muslim bayan muqaddima tana wuce muqaddima shi ne hadisin farko da karatunmu ya kai mu cikin usul kutubu sita muka fara karatunsu muka bi ta kan shi za a yi sharhi insha Allah ko kuma wata munasaba idan ta samu to anan ne muhallu shahid shi ne gabata akhbirni anil ihsan mala'ika jibril ya tambayiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil ihsan ba ni labari game da ihsani sai ya ce an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka rukuni guda ɗaya ne ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka kasance kana ganin sa ba to shi yana ganin ka to kamar da muka faɗa idan aka ce al ihsan shine diddul isa'a shine kishiyar munanawa shine mutum ya malala duk wani aikin alkhairin sa ya aikata duk abin da zai aikata to ya aikata abin da ya dace duk abin da zai faɗa ya faɗa abin da zai dace in ya tashi yin mu'amala yin mu'amalar da ta dace shine mutum ya kwarara abubuwa na alkhairi bazalul ma'ruf shine ya aikata abubuwan da suke sun dace ya faɗi abin da ya dace ya bayar da abin da ya kamata sannan ya kame kansa daga cutarwa wannan shi ake cewa ihsani dan haka duk wani abin da yake aikin alkhairi ne ya malala shi ya mika shi ga bayin Allah sawa'un wannan abun dukiya ce ko daraja ce ko ilimi ne ko karfin jiki ne ya yi hidima da jikinsa domin taimakawa al'umma ɓangaren abin da ya shafi dukiya shine ya ɗauki dukiyarsa ya rika ciyar da ita yana yin sadaka da ita yana bayar da ita a matsayin zakka da ku ɗauko mana ƙohon nan ya dauki dukiyar sa ya ciyar inda ya dace, ya bayar da sadaka, ya bayar da zakka. Wannan shine ihsani da dukiya. Mafi falalar nau'ukan ihsani da dukiya shine zakka, domin zakka ɗaya ce daga cikin rukunnan musulunci, kamar da muka bayyana a baya. Tana daga cikin abin da musulunci yake ginuwa a kansa, zakka. Kuma musulunci mutum baya cika sai idan ya kasance mai bayar da zakka ta hanyar da ta dace, ya bayar da ita yanda shari'a ta ce. Sannan kuma zakka ita ce ciyarwa mafi soyuwa a wajen Allah, domin ita ce ciyarwa ta wajibi. Shi kuma a hadisi kudusi Allah yana cewa wa taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi, bawana bai taba kusanta ta ba da wani abu da nafi so kamar abin da na farlanta masa. Kaga ashe cikin dangin ciyarwa babu ciyarwa da Allah yafi so kamar zakka. To bayan ciyarwa ta zakka, to sai a biyo bayan wannan da abin da yake wajaba akan mutum na ciyarwa. Ciyarwa ta biyu wadda take bi ma zakka wajen wajibci shine wato ciyarwa ta wajibi, mutum ya sauke nauyin da yake kansa, ciyar da iyali, ciyar da iyaye, ciyar da ƴaƴanka da zuriyanka, ciyar da ƴan uwanka idan ta kama, kowanne da gurgurdan kusancin sa zuwa gare ka. Ciyar ka, ciyar da wato iyalinka, ciyar da iyayenka da ƴaƴanka da danginka. Kowanne kuma zai samu muciyarwa daga gare ka da gurgurdan kusancin sa da kai. Yana samun kusanci da kai, haƙƙin sa yana ƙara wato abin nan girmama fiye da wanda bai kai shi kusanci da kai ba. Daga nan sai a tsallaka sadaka ga miskinai wanda ba ku da dangantaka da su ta jini. Sadaka ga miskinai mabukata wanda suka cancanta a basu sadaka, kamar ɗaliban ilimi wanda suke yawo, wato wanda suke fita neman ilimi, kuma a taimake su da guzuri abinda za su sai littattafai da abin da ya kama da haka. An ga ɗalibi yana da ƙoƙari wajen neman ilimi, an ga yana da hazaka, to sai a taimaka masa ta hanyar a bashi guzuri ta yadda zai dogara da kai, ko kuma a bashi guzurin da zai je makarantar inda zai je yi karatu ta iyawa mustawa ɗin shi ya fi nan inda yake da zama, sai mu ɗauke shi mu kai shi wani guri inda zai je wata jami'a ya yi karatu. To in ya yi karatun mu zai dawo ya amfanar da mu. Yana da falala, yawanci masu kuɗi ba su gane wannan abun nan ba. Su sun fi so su gina masallaci kawai, a gina makaranta, a gina masallaci, a yi kaza. Ga masu gina makaranta ma 'yan kaɗan ne, kai dai a yi masallaci a ce masallacin wane ne. Wannan shi ne abin da ya dame su, abin da dai za a gani a yi ta cewa wane ne. Amma gina ɗaliban da za su raya masallacin babu, sai a yi masallaci ƙato gingiringim babu mai karantarwa a cikinsa, dan babu ɗalibin ilimi. Limamu ma kama-kama ne ake. Rishin babu ne aka yi, babu aka yi menene, rishin farin wata ne tauraro yake haskawa. Shi kan shi limamin yana buƙatan karatu wanda aka sa a ciki, ba karatun aka yi ba. Shi dai gurinsa dai a ce masallacin nan wane ya gina shi. To kaga wannan rishin sanin al'aula ne. Al'aula abinda ya fi cancanta. Shi so yake yi abinda ya fi suna, ba abinda ya fi cancanta. Galibin mun fi son mu yi abinda za mu fi suna. Amma ka ɗauki wani nauyin wani ɗalibi ka tura shi ya je wata makaranta, wata jami'a ya yi karatu, ya zama wani mukhassisi a wani fanni na ilimi, ko ya dawo da doktora ya zauna a masallacin yana karantarwa. Basu da wannan, mutane basu da wannan kokarin. Kana jin baƙin cikin daman ka taimaka wa shakhsiyar wani, kai dai ka fi son a ce masallaci ba na kowa ba ne. Amma ka taimaka ma rayuwar wani da shakhsiyar wani, ko wani malami da aka ga ya zauna ya bayar da rayuwarsa ga addini, yana yi wa addini hijima, to yanzu sai a fara masa baƙin ciki. Ya ga ya sa riga mai kyau a fara baƙin ciki, ya ga ya hau mashin mai kyau a fara baƙin ciki. Ba a so wani malami da yake aka ce wani mai kuɗi ya gamu da shi ya ce malami ne an san shi a masallaci bai da wani aiki sai karatu da darussa. To ranan sai wani alhaji mai kuɗi ya gan shi da shadda ya ce kai wani ya ake daga ka fara sa shadda, sai ce na fara kasuwanci ne, sai ce yauwa yanzu ya ga. Amma in dai amalantar ne bai kamata ya sa shadda ba, amma tunda ya fara kasuwanci ba matsala zai iya sa shadda eh aka kai malami sai dai kai ba din dai an gan shi da wani abu wanda yake mai tsada to sai ai tashin bakin ciki sai kuma ita kowa ya tashi hawa kan shi ayi tambaya ya aka yi samu wancan abu mai kyau ya aka yi kaza ya aka yi kaza wani ma ya fara zargi malaman sun zama yan san duniya ko wani abu irin wannan ko yan san jin dadi ba su da zuhudu ba su da gudun duniya to wannan duka jahilci ne da rashin sanin muhimmancin taimakawa addini in ka kalli yan uwanmu na Najeriya su da suka gane bakin zaran ai zaka ga malaman suke taimakawa malaman ake taimakawa shi yasa zaka ga duk wanda zai hawo yana magana doctor wani galibi doctorun nan zaka ga wasu manya ne a wasu alhazai ne suka dauki nauyin su suka tura shi aka suka je suka yi karatu wasu aka sama musu hanya wasu kuma aka taimaka musu aka dauki nauyin su da na iyalan su suka je suka yi karatu suka dawo shi yasa duk wanda ka taba shi sai a ce maka doctor ne wannan in ka taba a ce doctor wani wannan kana taba doctor wani to nan ya zaka yi kaje kai doctora wa zai kula maka da iyali wa zai kula maka da kaza ba ka da yancin ka yi ta sai dai kawai kai ta ji ko ka cancanta ko matsayinka ya kai kai wannan doctora din mustawa din ka ya kai na kai wannan doctor baka da damar yin ta in ka ce za ka yi ta to wa za ka barwa iyali wa za ka barwa kaza ina fata fahimta haka abu ne da ba zai yiwu ba wannan sai dai ka zaura kawai a malaminka wasu doktororin su za su yi ta turo maka fatawoyi ma su yi ta turo maka fatawoyi suna turo maka wasu ka'idodi na ilimin suna bukatar ka warware musu doktororin ka'ida ga tanan ta kulle muna santa da gaggawa idan ni da kaina nace zan yi bahasi akai ta zai dauke ni lokaci amma ku mun san kuna tare da abin koyaushe da ka ba mu amsar abin kai tsaye to ba a gane ba ne to abin ne ba a gane ko wani abin sai ka kasa fassara ma menene ko bakin ciki ne zaka ci kira shi ko jahilci ne ko rashin ganewa ne ko rashin ikhlasi ne da rashin yi dan Allah kai dai ka fi son kai abin da za a gani ba abin da za ka yi a boye ba tunda watakila in ka dauki nauyin wani ba wanda ya sani in dai ba shi ya bayyana bai ci ai wane ne ba wanda ya sani amma in masallaci ne kowa ya gani za a ce ai Alhaji wane ne masallacin nan kowa zai sani amma in wani ne ka dauke shi ya je karatu ya dawo in dai ba shi ya faɗi ba ba wanda ya sani kenan abin zai zama a boye daga kai sai Allah to mutane su kuma ba wannan suke so ba dan ba Allah ake yi wa ba to wannan ita ce babban matsala to mu Allah ya kai mu lokacin da za mu gane mu fara ba da gudunmawa ta hanyar da ta dace amma taimakawa ɗaliban ilimi su je su yi karatu ba karaman jihadi ba ne ba karaman hidimawa ba ne ba addini ya fi ka gina masallaci goma ka gina ɗalibi ɗaya ya je yau karatu ya dawo ya karantar ya fi ka gina masallaci goma ina fatan fahimta ya fi wannan da sauran wasu abubuwa da ake ta yi wanda ba su kai wannan muhimmanci ba to ɓangaren abin da ya shafi kuma bazulul ma'rufi da mutum ya malala abubuwan alkhairi da rayuwarsa ko kuma in ce da matsayinsa tunda ana yin ihsani da dukiya ana yin ihsani da me da matsayi kai ihsani da matsayinka domin wato zaka fahimci cewa mutane wato martaba su ba ɗaya bane wani yafi wani kima wani yafi wani daraja wani yafi wani matsayi to wani yana da matsayin da zai iya sa baki ai ma wani rangwame wani mutum ne aka kama shi ko yayi wani laifi ko kuma ake tuhumar sa da wani laifi ko kuma da yake da wata bukatar da ba zai iya kai kansa wajen wani shugaba ba ya gabatar da bukatarsa ko ya je ba ya da wani matsayin da za a saurare shi amma kai kana da wannan matsayin sai ka jagorance shi ka je kai masa abin da ake kira shafa'a ka nema masa shafa'a ka shiga tsakani ka sa baki a yi masa abin da yake so ko kuma a kare shi daga abin da yake jin tsoro domin shafa'a ɗayan biyu ne ko dai ta kasance an yi ta ne imma bi daf'i dararin anhu aw bi jalbi khairin lahu ko dai a yi ta dan a kare shi daga wani cuta ko a yi masa shafa'a dan a janyo masa wani amfani yana buƙatar wani matsayi da zai je ya taimaka ko da zai je yayi karatu yana buƙatar wannan damar amma bai da ikon da zai je nemi alfarma, kai sai ka je ka nema masa. Wani aiki yake so a wani kamfani, in ya zo da kanshi ya mika dosan shi ba za a kalle shi ba, kuma ya cancanta iliminsa ya kai ya samu wannan aikin, sai ka karba ka jagoranta ka kai shi, saboda matsayinka da darajarka aka kalla aka saurare shi aka duba dosan shi aka ga ya cancanta aka ba shi aiki. Kaga wannan kai ne ihsani da jahinka, kai ihsani da darajarka. Ina ba ta fahimta ko wata matsala ce ya shiga ciki sai ka je kai amfani da matsayinka ka saba masa ceto ko ka saba masa beli ya dawo cikin iyalinsa, kaga nan kai masa ihsani da darajarka. To wannan shi ma yana a babin ihsani, shine al-ihsanu bil jah. Bayan al-ihsanu bil mali akwai al-ihsanu bil jahi, kyautatawa da darajarka da matsayinka, kuma kowa zai yi amfani da matsayin da Allah ya masa dan ya ga ya taimaka ma waninsa da wannan matsayin. Ba a yi ta alfahari da matsayin ba, ana kafafa ana tinkafu ana wulakanta mutane da matsayinka. Ka san mu haka rayuwar mu take, in Allah ya baka matsayi to wannan matsayin sai ka rika amfani da shi, kana ko ka rika zalunci ko ka rika wulakanta jama'a ko ka rika cin mutuncin su ko kana nuna musu girman kai da sauran abubuwa irin wannan. To mai irin wannan kaga Allah zai kaskanta shi ya wulakanta shi. Amma matsayin da Allah ya baka ba wayanka bane, ba karfinka bane, ba dubaranka bane, ganin damar Allah ne dan ya gwada ka. To ya amfani da wannan matsayin ka taimaka ma wanda suka dace, wanda suka shiga matsala ka kare su ka taimaka su, taimaka musu da matsayinka, wannan ihsani ne. Sannan akwai ihsani bil ilmi, al ihsanu bil ilmi, kyautatawa da iliminka. An gane ko? Ka kyautatawa bayin Allah da iliminka ta hanyar karantar da su ko halqa ta ilimi ko majalisin na ilimi. Majalisin ilimi akwai almajalisul amma akwai almajalisul khassa, gamamman majalisi da kowa zai zo ya amfana. Akwai keɓantaccen majalisi da aka warewa waɗansu mutane ana karantar da su addini, kai ana son musulmi ko a teburin mai shan shayi ka zauna, to ka kafin ka tashi ya zama ka taimaka ma wanda suke gurin da iliminka, kaya musu ihsani da iliminka. Mun fahimta? Don haka yana daga cikin alkhairi da ihsani shine shiryar da mutane, karantar da mutane, ilmantar da su abubuwa na addini, sawa'un a majalisi ne na al'umma ko kuma a majalisi ne wanda yake keɓantacce, kuka zauna tare da wasu keɓantattun mutane ko wani kuskure ne ka gani ko wani abu, to kana da ikon ka dan yi fadakarwa amma kuma tare da hikima, nan ne kuma ake samun matsala. Yawanci mu masu gyamman nan idan muka zauna irin wannan damar idan aka bude ta, to wani shi kuma sai abun nan sai ya taya mutane abinda sai sun kosa. Ana son ayi amfani da hikima, in ka zauna da hikima da jan hankali ka rika sosawa mutane inda yake musu kaikai, sai ka ga hankalin kowa ya dawo gare ka. Amma kar ka yi abin da za ka nauyar da mutane, kullum wuta tsanantawa zafafawa, wannan abu da kai bid'a ne, wannan abu da kai shirka ne, bid'a ne. Da mutum ya yi dan motsi ka ce ba daidai ba, wannan ya motsa ka ce bai daidai ba, to sai ka nauyaya wa mutane. An gane ko? To wannan sai ya zama mutane ba za su saurare ka ba. Idan ya kasance a duk lokacin da ka zauna tare da mutane, to za ka kasance kana nuna kafi su, kana nuna alamar kafi su. Karka yadda ka nuna kafi su, fa'idantar da su ba tare da ka nuna kafi su. Amma idan ka yi sake ka nuna kai kafi su, to shikenan ba za su saurare ka ba. Ka fa'idantar da su tare da nuna cewa da kai da su, wato tare da mai da kanka kamar su, ba tare da ka nuna musu wani takabburanci ba. Manzon Allah haka yake yi tare da sahabbansa. Wani lokacin sai a zauna ayi musu wa'azi, wani lokacin kuma sai annabi ya kyale su a dauki lokaci ba a ce musu ba ayi musu wa'azi ba, domin kada su kosa. Haka yake ya takhawwalahum bil mau'iza, wani lokacin sai annabi ya dauki lokaci ba a yi musu wa'azi ba, kawai a kyale mutane haka kawai dan kada su kosa. An gane ko? domin idan mutum ya kosa sai yayi rauni, rauni yake yi, sai kaga ma ya dawo yana kyamar abin da yake alkhairi ne. Saboda me? Yawan gyara masa da kake da yawan maimaita masa har yazo ya kosa. In yayi sawan lokaci ba daidai bane, ka danka ba daidai bane, kai kaza ba daidai bane, nan kai bid'a, nan shirka, nan mana ka tsananta. In kaga abu kuskure biyu uku tare da shi kuna tare, ga ya masa daya ko biyu kyale sauran, sai nan gaba. Ba haka annabi yawa matarsa ba, lokacin da ya gaya mata wani sirri, wa asarra nabi ila ba'di azwajihi hadisa falamma naba'at bihi wa azharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ka gani, sai ya gaya mata wani sashi, ya kawar da kai daga wani sashi. Haka to haka ake yi, in ka gyara biyu kyale sauran sai nan gaba, dan kar ya kosa, kar ka kai shi bango, kar ka takura shi har ya zama ko gaskiyar ma yake karba, har ta kai da an ga ka ka durfafo majalisin mai shayi sai a watsi, ko a fara yi maka wani suna kuma ana ga yanan ta yi, ko a fara ustaz, da kaga an ka zauna an fara ustaz, ba ma ustaz ba, tas ustaz, to wannan mana an fara maka sukhriya, an fara maka izgili, ka fara nuna wa mutane kai ustazi ne, ka fi su su jahilai ne, su kaza, ya baraka ustaz. Shikenan, duk abin da zaka faɗa dariya sai wannan ya kalli wannan sai ai dariya, ustaz ya zo. To kar ka yi sake ka kai wannan matakin, ka yi amfani da hikima da dubara, mutane su ƙaru da kai cikin raha da nishadi da kaskantar da kai, ma'ana kar ka nuna takabburanci cikin tawali'u da wasa da nishadi da abin nan haka, sai mutane su ilmantu da kai. To da haka ake yi da hikima da dubara, ka saukar da kanka ka dawo daidai da su, sai su ga ku gane wajuna. To akwai hikima da yawa da ake amfani da ita wajen ilmantarwa da karantarwa. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Wannan ihsani da ilimi kenan. Sannan akwai ihsani zuwa ga mutane da gangar jiki, ihsani zuwa ga mutane da me, da gangar jikinka. Annabi na ce wa tu'ilu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u alaiha mata'ahu sadaqa. Yace ka taimaki wani mutum akan dabbarsa, ka kama shi ka daga shi ya hau, ko kuma bayan ya hau ka mika masa kayansa yana kan dabbar, yin hakan sadaka ne, in ji manzon Allah. Imam Muslim ya fitar da hadisi, ka taimaka masa ya hau dabbarsa, ko bayan ya hau ka mika masa kayansa, ko ka nuna masa hanya. Mutum ya zo yana nema ina hanya wuri kaza, ka ce ga hanyar nan, in kai gabas kai kwana nan, kwana ta biyu ta uku, in ka shiga daidai gurin ne, in dai gurin alkhairi ne zai je ba gurin sharri ba. Amma in yace ina ne gidan giya yake, ka ce masa ban sani ba, kuma ka ce ka ji tsoron Allah, shan giya haramun ne, in ba ka jin tsoron ya gwabje ka, ko kuma in ka ga damar kai masa wa'azi, in kuma ka ga ba wurin wa'azi, ka ce masa baka sani ba. Amma in yana neman masallaci, ko masallacin juma'a, ko kaza wani abu na alkhairi, to ka nuna masa hanyar, shi ma wannan ihsari ne, ka taimaka masa, ka kyautata masa, da abin da ya kama da haka. Duk wannan abubuwan da muka zana suna daga cikin ihsari, wannan ihsari zuwa ga bayan Allah. Kenan kyautatawa bayan Allah ana yin sa da me? Da dukiya. Ana yin sa da me? Da matsayinka da darajarka. Ana yin sa da me? Da iliminka. Ana yi da me? Da gangar jikinka. Ka taimaka, kai amfani da jikinka don ka taimaki wani, da karfinka don ka taimaki wani. Wannan game da abin da ya shafi ihsani zuwa ga bayin Allah. Shi kuma ihsani a cikin bautar Allah, shi ma wani bangare ne na ihsani. Ihsani a cikin bautar Allah shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu, ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa, kamar da manzo Allah ya gaya wa mala'ika Jibril. To wannan ibadar shine mutum ya bauta wa ubangijinsa kamar yana ganin sa. To ana kiranta ibadatu talabin wa shauqin, ibada ta talab, neman matsayi a wajen Allah, shauƙin haɗuwa da Allah. Wanda yake neman ya samu matsayi a wajen Allah shi yake irin wannan ibadar, ba wanda yake son ya samu matsayi a wajen mutane ba. Ka san shi wani so yake darajarsa ta fito a wajen mutane, matsayinsa ya fito a wajen mutane, mutane su san shi ba dama, shi fa kaza ne, shi kaza ne, to wannan shine damuwarsa, shine gayarsa. To wannan ko ibadar yake yi zaka ga babu nishadi a cikin ta, ko karatun yake yi zaka ga babu nishadi, zai yi ne inda zai darajarsa zata abin nan. Zai yi karatu amma sai ce sai an kawo masa kujera, wata dubgegiyar kujera tana juyawa tana waiwayawa, in ba irin tawo ba zai yi karatu ba. Idan ya fito majalisin karatu ya ga mutum 17 sai ya koma, dole sai ya ga an cika fili kafin ya iya yin karatu. Ko in ya fito ya ga mutum 7 ne sai ya yi karatun atakure, misali ko dai wani abu irin wannan, ya zama shi kawai mutane ne a gabansa ya damu su sani ko su gani, ba Allah a zuciyar, wannan matsala ne. Amma in dai ibada mutum yana yin ta ne, ibadatu talabin wa shauqin, ibada ta neman matsayi a wajen Allah, shi matsayinsa ya ɗaukaka a wajen Allah yake so, ba a wajen mutane ba. Ya san in matsayinsa ya ɗaukaka a wajen Allah, abin da mai sauki matsayinsa ya ɗaukaka a wajen mutane in Allah ya ga dama. In Allah kuma bai ga dama ba, ya sa shi cikin ash'asa aghbara, rubba ash'asa aghbara madfu'un abin nan fil abwab, mutumin da in ya zo bakin kofa za a maida kofa a fuskansa bai da wata kima. Amma law aqsama ala Allah la abarrahu, in zai rantse da Allah, Allah sai ya kubutar da rantsuwarsa saboda darajar da yake tada wajen Allah. Akwai irin wannan mutane, Allah ya yi su suna nan cikin jama'a, ash'asa aghbara. In ka ganshi haka kawai, ba ganshi da wani sataran kirki ba, ko ka ganshi da wata sifa haka ta wani abun nan, madfu'un bil abwab, in ya zo bakin kofar wani da an ce wane ne, ya ce ku ce mishi bana nan, ko an ganshi a maido kofa da karfi saboda bai da wani daraja ko kima. Amma inda zai ce wallahi yau sai an yi ruwa, to sai Allah ya yi ruwa dan kare yayi kafara. To in ka shiga cikin irin wannan, ai yafi ai ta bin ka da jiniya, ana ta maka fareci, ana shine dan zaki, dan toran giwa, dan raƙumi, ka jikan zabo, kakan wane ne, ana maka wannan kuma ka je lahira mala'iku su bi ka da kulake, ana jibgarka zuwa jahannama, mai amfanin wannan? Gara anan ka rayu a wulaƙancan ko da babu darajar, ka je lahira mala'iku su raka ka, ana maka fareci za ka gida aljanna, ƴan matan hurin gini su tarye ka, ana lale maraba. Ya wannan yafi. To duk wanda yake da irin wannan tunanin, shi zai yi ibadatu talabin wa shauqin, ibada ta neman kusanci da ɗaukaka a wajen Allah, da kuma shauƙin haɗuwa da Allah. Ita kuma ibadatu talabi wa shauqi, duk ibadar da aka yi ta, inda ibada ce ta talab da shauƙi, shauƙin haɗuwa da Allah, ibada ce ta neman matsayi da ƙima da daraja a wajen Allah. To idan inda irin wannan ibadar ce mai yin ta, in yana yin ta zuciyarsa motsawa take, wani shauƙi yake ji, wani nishadi yake ji. Idan yana sallah bai son ya bari, an gane ko? Idan yana ibada bai son ya bari, domin yana neman kusanci ne zuwa ga wanda yake so, wanda shi ne Allah. Kamar kai ne in ka je wajen wata bazawara ko wata budurwa da kake so ka makale a jikin katanga, hasha ɗaya ta yi tana son ta shiga gida, kana ki bari haɗin jima, ai yanzu ne sha ɗaya ta yi, ba ka son ku rabu. Ko kuma in ana waya ma ana wazab, tana dare ya yi kwana ne ka ji tana, a ki bari ba, yanzu ne sha ɗaya ta yi, washe dare ya yi, ba ka son ta kashe wazab. To haka shi ma wanda yake shauƙin haɗuwa da Allah, in yana ibada bai son ya daina, dan yana ganawa ne da Ubangijinsa a lokacin, an gane? Da ka sai ya rika bautawa Allah kamar ga Allah nan a gabansa yana ganinsa, kamar lokacin da kake magana da ita ta salula, sai kai ta ganin kamar ga ta nan a gabanka, ba haka ba ne? Kana ta kiranta, kuna ta magana tana maka lobiyu, temiyu, wanene yu, sai kai ta ganin kamar ga ta nan a gabanka. To shi ma lokacin da yake bauta wa Allah, saboda tsananin san da yake wa Allah, gani yake kamar suna gabar ga Allah nan yana ganinsa, da haka sai ya nuface shi da ayyukansa gaba daya, ya mayar da al'amuransa gaba daya zuwa ga Allah, ya nemi kusanci zuwa ga Allah. To idan bai samu wannan martaban ba, shine fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, idan baka kasance kana ganinsa ba, to shi Allah yana ganinka. Idan baka kasance kana ganinsa ba, to shi yana ganinka. To wannan ita ce ake kira ibadatul harbi wal khawf, ibada ta gudu da tsoro, zaka rika bautawa Allah tare da tsoro, tare da gujewa saba masa dan kar ya kama ka da azaba. Shi yasa ya kasance martaban farko tafi wannan ta biyu, wanda zai rika bautar Allah kamar ga Allah yana ganin sa shine yake da martaba ta koli ta ihsani. Amma wanda bai samu wannan martaba, bai samu wannan martaba ba, amma ya kai martaba ta biyu, shine yana bautawa Allah da jin cewa Allah yana ganin sa, amma shi bai iya jin kamar ga Allah yana ganin sa, amma zai iya ji a jikin sa ne ya mu yakinin cewa yanzu fa Allah yana ganina. To wannan ita ce martaba ta biyu. To tunda ku ya san Allah yana ganin sa, zai ji tsoron me? Zai ji tsoron saba masa, zai ji tsoron ya saba masa. To kaga matsayin sa bai zama dai da wancan na farkon ba, shi matsayin sa zai zama yana bautar Allah cike da tsoro, yana mai kokarin gujewa azabar Allah. To wannan ita ce wato daraja ta biyu a wajen malaman suluki, ba ta kai darajan farko ba. To kuma duka sun fahimto ta ne a cikin hadisin. Shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa ibadatu ar-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli 'abidihi huma rukunani ko kuma huma qutbani, wa ibadatu ar-Rahmani ghayatu hubbihi ma'a zulli 'abidihi huma qutbani. Yace kuma bautar Allah mai rahama ita ce kai makura wajen nuna kauna a gare shi, ma'a zulli 'abidihi tare da kaskantar da kan bawansa, bawa ya kaskantar da kai gare shi, huma qutbani. Wa'annan sune qutb guda biyu, sune ginshikai guda biyu wanda musulunci yake zagayawa a kansu, kamalar so, kamalul hubbi, tamamul hubbi ma'a kamalul dhulli, cikar soyayya tare da kuma kai makura da kamala a wajen kaskantar da kai ga Allah. Wannan ita ce ibada, mai bautar Allah kamar yana ganin Allah shine yake da martaba ta koli ta ihsani, mai bautar Allah da jin cewa Allah yana ganina shine yake da martaba ta biyu. Akwai wani shi yana bautar Allah ne kawai adatan, saboda haka dai aka saba, kuma dai mun tashi iyaye na yi, bai damu da Allah yana gani ba, ko bai tuna mai Allah yana ganinsa, zai gafala ya rabkana. To irin ne zaka ji yaji yayi zina, yaji yayi shagiya, yaji yayi sata da sauran abubuwa irin wannan, ya gafala cewa Allah yana ganinsa. Amma fa idan ya leka ya ga mai gadi na ganinsa, ruga zai yi da gudu. Kaga ya ji tsoron mai gadi, amma bai ji tsoron Allah ba, ya fi jin tsoron mai gadi da Allah, ya ga mai gadi sai ya gudu. Amma kuma ya amma kuma bai tuna Allah yana ganinsa. To kaga shi wannan baya tare da wannan ihsanin da muke magana, ihsanin sai ya rauni matuƙa, ko kuma ya zo ibada ya zama bai damu da ibadar ba, ko ya rika yin ta kawai ba tare da wani jin shu'uri da wata lazza ko wani abu na ibada ba, kawai yana yi ne don sauke nauyi, don kar a ga baya yi, ko kuma don kar ya mutu a ƙi mishi sallah, kawai don wannan yake yi. To kaga duka wannan suna da matsala. Da haka ita ibada an gina ta ne akan wannan al'amura guda biyu, ghayatul hubbi wa ghayatul dhulli, kai makura wajen so da kuma kai makura wajen kaskantar da kai ga Allah. A wajen nuna so nan za ka ake neman at-talab, fa fil hubbi at-talabu wa fi dhulli al-khawfi wal harb, wajen nuna kauna da shauƙin bege da neman, wato wajen tsananin nuna kauna ga Allah, nan ne mutum zai rika neman abin da yake wajen Allah na sakamako da matsayi da daraja. Wajen kaskantar da kai ga Allah kuma nan ne mutum zai ji tsoron sabawa Allah, san Allah shi zai sa kai abinda Allah zai so ka samu abinda yake wajen sa na daraja da falala da sakamako. Azul, kaskantar da kan kuma shine zai sa ka tsoraci Allah, ka gujewa saba masa. To wannan shine ihsani a cikin bautar Ubangiji. To idan mutum ya kasance yana bautar Allah da irin da wannan fuskar ta bauta, to zaka ga yana yin bautar sa da ikhlasi, baya yin ibada dan wani ya gani ya yaba, ko dan wani ya je ya yaba, ko dan ya samu yabon mutane, sawa'un mutane sun gani ko basu gani ba bai damu ba, kowa duka ɗaya ne a wajensa. Zaka ga yana kyautata ibadarsa a kowane hali, a cikin jama'a ne, shi kadai ne a cikin daki ne, a cikin duhu ne, ba mai ganin sa, ibadarsa zai kyautata ta yi ta yanda ya kamata, ba sai ya zo gaban mutane bane zai makale ya gaggyara ya ibada mai kyau in sallah ce murya mai dadi ne karatu mai dadi ya kakkame ya mammake ya mammakale amma kuma in shi kade ne a cikin daki kuma ba haka zai sallan ba zai ta jefa ta kamar abin nan yana kotan kurciya to kaga wannan babu ihsani kenan amma mai ihsani ibadan sa zai kyautata ta a kowani hali mutane na gani ko ba sa gani balma mai ihsani saboda cikar ikhlasin sa har ma in yana ibada bai son mutane su gani ko yi ibadar sa yake bai son mutane su ga ibadar sa so yake yi ibadar sa asirci tare da ubangijin sa sai dai idan ya zama a cikin bayyanawar akwai maslaha ga musulmi da musulunci to kuma sai ya bayyana misali mutumin da yake abin koyi ne ana koyi da shi babban mutum ne ko malami ne ana koyi da shi to anan sai ya so ya bayyana wasu ayyuka na ibada don mutane su koya daga gare shi wannan babu laifi an gane ko akwai abubuwan da dan ka fada da baki ka fada wasu ba su gane ya amma in ka zo kai a aikace za su gani to in ka zama abin koyi mutane za su rika kallon yanda kake yi to sai ka rika yin wasu abubuwa a bayyane don su gani da niyyar su iya don su koya wannan babu laifi ko kuma ya kasance yana son ya bayyana ayyukan ibadar sa dai dan abokanansa da tsarukunsa da abokanansa su kwaikwaye shi misali mutumin da zai yi sadaka ko ya sayi wata mota ya bayar a daka fita wa'azi fi sabilillah ko ya gina wata makaranta ko ya dauki nauyin wata makaranta ko ya yi wani abu dai to zaka ga abokanan sana'arsa za su yi kokarin su yi ne su kwaikwaye shi an zo wani guri ana neman taimako kai tsaye sai ya tashi fuddo kudi masu yawa ya bada yayi haka kawai dan sauran alhazai su gani su bada fiye da nashi wataƙila sun fi shi hali ana neman taimako sai ya tashi ya bada miliyan guda to kaga shi alhajiwa ne ba zai tsaya ba zai tsaya akan miliyan ɗaya ba tunda wataƙila wannan yaron sa ne ma kaga shi ana duba wajen miliyan goma wajen shi kenan in mun tashi faɗin kuɗi ba mu faɗan kaɗan don yanzu addinin ya kai matsayin jika goma jika ashirin ba sa ta yadda addini a yau jika ɗari jika ɗari biyu arna na kashe miliyoyin kuɗi wajen taimaka wa fitsara da shigantaka mu matsaya muna kashe jika ashirin jika goma mu ce kuma mun taimaka wa addini wani ya taimaka da jika hamsin jefe zai koma ta doro shi ya taimaki addini jika hamsin shi yasa in mun tashi faɗan kuɗi wajen taimaka ma addini miliyoyi muke kira don a san abin ba na wasa ba ne miliyoyi ake kira ba laifi ba ne ka taimaka da kaɗan in halinka kaɗan ne amma a san cewa abinda addini yake bukata ya fi ƙarfin jika ɗari jika ɗari biyu miliyoyin kuɗi ake bukata saboda a tabbatar da addinin yana bukatar masu yi masa gata sun yi kaɗan gatanmu ya ƙare a 'yan kokowa da karuwai da makaɗa da mawaka idan mawaki ne yanzu za a ɗaga shi mutum kawai zai fito yi wata 'yan waka ta shirme sai ya yi album ya ɗan yaɗa ya yi wani album na waka ya yaɗa yanzu ga wani an cafo shi an ɗaga shi sama daga an gwano shi a tele ana hira da shi ana mishi tambayoyi kawai so ake a ɗaga darajar sai ya shahara shekara biyu waƙar da ya yi ɗin nan ba abin da yake ciki sai fitsara da shigantaka da karan tsaye ga addini da lalata tarbiya amma shekara ɗaya shekara biyu gan shi da manyan motoci yana yawo mawaki ne manyan motoci yana yawo a cikinsu maƙiya musulunci ne fa suke yi wannan a ɗaga mawaka don so ake kai ma saurayi na gidanku in ka gani to kai ma ka mai da hankali waka dai yanzu ita ce take ɗaga mutane ba zan je in wahala da kaina amma zan wani malami zan wani ustazi ba su kuma ustazai sai a bar su a kaskance a wulakance ustazi yana yawo da dan mashin yana tafiya kaca tana zubewa za shi masallaci to wani ɗali zai so yi koyi da uban shi irin haka wani wane ne zai so yi koyi da wannan ustazin a unguwarsu ga wani nan muna tare da shi talaka ne kawai yan alban yayi waka ta wata 'yan waka ce ta shirme
wani yazo ya girma girma Allah shine mai girma 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 wannan
malami nawa ya taba bayani akan tauhidi da ikhlasi da matsayin Allah da matsayin manzon Allah waye taimake shi kawai da zai girma girma shikenan an daga ta wani yazo ya dan bulana mu ne faizuna mu ne wane ne namu ne shikenan fa ya rakankana we ya rakankana an daga shi ya tafi sai manyan motoci wata ta zo ta yi cinkon hadiza ya fada rija mai cinkon hadiza shirme amma yau su ne ake dagawa duk inda ka bude tele su ake nunawa su yi nan duk nan su ake a nunawa yaranka maza da mata ga abinda za ku yi ku daukaka kar ku tsaya kuna bata lokacinku wajen wani karatun addini malaman ma ga suna kaskanci ka zo kauye ka ga malami limami a masallaci wannan zaka fadi ta fi dai tsawo rigansa sati guda bai wanke ta ba duk ta takurkure yana wari haka zai zo ya ba mutane sallan juma'a a wulakanci a wulakanci wa zai so ya zama yayi wannan kamar wannan duk da gangan ne fada ne da musulunci da dubara ba a gane ba in ka zama dan fim mai wasan kwaikwayo kana rusa tarbiya kana lalata tarbiyar mutane wannan shine za a daga a nuna wa mutane wannan shine tauraro amma duk wani malamin addini ba za a yarda a gan shi ba ba za a yarda a nuna shi ba Allah ya kiyaye to kamata yake sa kanka cikin masu taimakawa malamai da addini ba masu taimakawa makada da mawaka da yan kokowa can zaka bada kare biyu wannan ya bada kare ya ba dan kokowa kare ya bashi gida ya bashi mota ya ba wa mawaki ya kilan mota ya ba mu wani mawaki kaza ya bashi kare a yamai ya bashi mota a kaza dukkanan dukiya take karewa to kai sai ka zama alhaji wanda ka shahara da taimakawa addini da daukar nauyin dalibai ana tura su suna karatu suna dawowa ana yada addini sai wani ya gani sai ya koyi da kai sai wani abokin ka can ya gani yayi koyi da kai to wannan bayyana wadda kai dan alhazai yan uwanka su gani su yi koyi da kai alkhairi ne ya ma fi koyewan zama alkhairi mun gane ko kenan in akwai maslaha a cikin bayyanawar ana buƙatar a bayyana akwai lokacin da bayyanawar ta fi zama maslaha fiye da koyewa akwai lokacin da koyewar ta fi zama maslaha fiye da bayyanawa shi yasa Allah subhanahu wataala yayi bi dukkanin biyun yace allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari sirran wa alaniya allazina yunfiquna amwalahum sirran bil layli wa sirran wa alaniya masu ciyar da dukiyoyinsu a cikin dare da rana dare da yini asirci kuma a bayyane lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun suna da sakamakon su a wajen ubangijinsu kuma babu tsoro gare su babu bakin ciki suna taimakawa sirran wa alaniya asirci a bayyane kaga duka Allah ya yabe su amma sai aka fara gabatar da sirran sannan wa alaniya shi yasa malamai suka ce asircen yafi falala fiye da a bayyana amma kuma akwai lokacin da bayyanawar za ta fi zama maslaha fiye da me fiye da asirtawa wanda zai iya mallakar zuciyarsa da gariya sannan yayi dan wasu su gani su yi koyi da shi to dan bayyanawan ta fi zama maslaha domin in an ka bayyana wani za su gani su san cewa addinin musulunci ba a bar shi a baya ba sannan sauran musulmi za su gani su yi koyi da shi amma idan mutum yana jin tsoron in ya bayyana riya za ta shiga ta lalata masa aiki kuma sai ya asarta sai ya asarta to abin da yake sa mutum ya yi ibadansa da irin wannan kyautatawar har ma yi tunani in bayyana ya fi zama maslaha ko in asarta sai mutumin da yake da mai ihsani mutumin da shi burinsa shine ya kyautata alakarsa da Allah me zai yi ya daga musulunci me zai ya taimaki addini dan shi ma Allah subhanahu wataala ya taimake shi kamar da Allah ya alƙawari zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa Allah ya ce la yansurannallahu man yansuru Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi. Allah ya alƙawari duk wanda ya taimaki addinin sa, Allah ya ce zai taimake shi. Yace kuma wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Manzo Allah yace Allah yana taimakon bawa, matukar bawan yana taimakon dan uwansa. Matukar bawa yana taimakon dan uwansa. Allah shi ma zai taimaki wannan bawa. To idan ya zama gurin ka shine Allah ya taimake ka, ka samu yardansa, ka samu daraja da daukaka a wajen sa. To idan ka zama mai ihsani, to babu abin da yake sakamakon ihsani sai ihsani. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Babu abin da yake shine sakamakon ihsani sai ihsani dan uwansa. Al-jaza'u min jinsil amal. Sakamako yana daga jinsin aiki. In ka kyautata, Allah zai kyautata maka. To wannan shine takaitaccen bayani akan ihsani, martaba ta ihsani. Akwai maudu'i yana nan na rubuta akan ihsani wanda na faɗaɗa shi fiye da wannan bayani da muka yi ana, wanda ina neman mu samu nasabar da ta dace sai mu gabatar da wannan maudu'in. Insha Allah idan wannan maudu'in muka samu nasaba muka gabatar da shi, to duk wani abubuwan da mutum yake bukata game da ihsani da kuma samun cikakken bayani zai samu insha Allah. Shi ma dai maudu'i ne ba zai wuce awa ɗaya ba, amma yi kokari mun tattara maganganun malamai da matakai da matakai na ihsani da sauransu. Da haka wannan sai mu takaita daga nan sai mu shiga asali na uku, shine al-aslu salis ko asali na uku shine ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Masaniyar ku game da annabinku Muhammadu shine asali na uku. Sanin Allah, bawa ya san wane ne ubangijinsa. Ma'rifatu dinil Islam, masaniya game da sanin menene musulunci, shine muka ƙari bayani akan sa. Yanzu zamu shiga asali na uku na ƙarshe, shine me? Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sanin annabinku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To wannan asalin zamu bari sai mun zo darasi mai zuwa, sai mu tashi daga kansa insha Allah. Sannan shi ma asali ne da yake dauke da bayanai masu fa'idodi da yawa game da abin da ya shafi aqida da imani da ikhlasi da sanin menene musulunci. Allah ya ba mu ikon karanta shi kamar yadda ya ba mu ikon karanta na baya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.